وأهله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, ina mana gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina farin ciki saduwa da mu a wannan yammaci na Litinin 14 ga watan Zulhijja a wannan shekara ta 1417 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da rana 21 ga watan 4 shekara ta 1997. Ina yi mana barka da sallah, ina fatan dukkan ibadojin da muka aiwatar a kwanaki 10 farko na Zulhijja, wanda Annabi ya faɗi falalansu, Allah ya sa zanto karbabbu. Haka kuma abin da ya biyo baya na ibadojin da muka yi tun daga ranar 10 ga watan ranar sallah, abin da ya shafi layya da zikiri da yawan salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya sa rasu zanto karbabbu. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon cika alkawadinmu da muka yi tun da daɗewa, bisa ga cewa za mu samu wani lokaci da za mu karanta littafin 40 hadith. Littafin 40 hadith littafi ne mai mahimmanci ƙwarai da gaske, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka ga littafin, ba wai a Najeriya kaɗai ba, a sasannin ƙasashen duniya daban-daban wannan littafi ya shiga kuma ana karantar da shi. Ya kunshi hadisai ɗai-ɗai-ɗai har guda 40 tur, wanda Imamun Nawawi ya wallafa su, ya kara su wuri guda a cikin wannan littafi. Daga baya Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ya zo ya cikasa wannan hadisai suka zanto 50, ya kuma yi musu sharhi dogo wanda ya sa masa suna Jami'ul Ulumi wal Hikam. Da ɗabi'a, duk lokacin da za a karantar da wani littafi, yana da kyau ƙwarai da gaske, ka'ida ce ta ilimi yin bayani taƙaitacce game da rayuwar mawallafin wannan littafi. Mawallafin wannan littafi shi ne Imamun Nawawi, wanda za mu yi bayanin taƙaitaccen rayuwarsa. Ta fuskar suna ana kiransa Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husayn ibn Muhammad ibn Hazam. Makadinka kuma ana kiransa Muhyiddin, ko da ke wannan lakabi baya son shi, don akwai karkacewa a ciki a kan yawa mutum suna Muhyiddin, amma mutane ke kiran shi da shi lakabi. Ta fuskar alkunya, idan an ce alkunya shi ne a ce maka baban wane ko baban wance, ko dan wane ko dan wance, mu ce maka Abu Muhammad, ko mu ce maka Abu Fatima, ko mu ce maka Ibn Abdullah, ko mu ce maka Ibn Fatima. Wannan a larabci shi ne ake kira da suna alkunya. Kunya da ake wa Imam Nawawi akan ce masa Abu Zakariya, kenan sunansa Yahya Ibn Sharaf, fuskar suna kenan. Alkunyarsa Abu Zakariya, lakabinsa Muhyiddin. Imam Nawawi an haife shi a kwanaki 10 farko, ko kuma kwanaki 10 tsakiya, kamar yadda malamai suka yi tsakani, wato na watan Muharram a shekara ta wato 631 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, a garin da ake kira Nawa, wani gari ne da ke cikin ƙauyukan da ke bin masarautar garin Dimaska, babban birnin ƙasar Siriya a yau. Imam Nawawi ya fara neman ilimi tun yana yaro ƙarami. Farkon abin da ya fara yi shine harjan Al-Qur'ani. Da harjan Qur'ani tun kafin ya kai ga balaga. Yayin da ya zanto garinsa da ake kira Nawa, ba zai iya kosar da bukatansa ba a fagen neman ilimi. Wannan ta sa ya yi tattaki har zuwa birnin Dimaska, a daidai lokacin da birnin Dimaska yake cike da matahuran malamai. mahaifinsa shi ne ya jagorancin sa zuwa garin Damascus dan saboda neman ilimi a shekara ta 649 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Irin littattafan da ya karanta a wurin malamai a wannan lokaci akwai littafin At-Tanbihu fi Furu'i Shafi'iyya, ya haddace shi da ka littafin da Imam Abu Ishaq Al-Kairazi ya wallafa, sannan kuma ya haddace Rubu'ul Ibadat daga cikin littafin Al-Muhazzab fil Furu', sannan kuma a kowane yini a wannan lokaci Imam Nawawi yana daukan darasi daidai har guda 12 a wurin malamai daban-daban. Yakan dauki darasi guda 2 a cikin littafin Al-Wasiq, darasi guda 1 a cikin littafin Al-Muhazzab, da kuma darasi na musamman a cikin littafin Al-Jam'u Bayn As-Sahihain, sannan darasi na musamman akan littafin Sahih Muslim, sannan kuma darasi na musamman da yake dauka a wurin wani malamin daban a fannin sarf, da kuma darasi guda da yake dauka a fannin usulul fiqh, da kuma darasi na musamman da yake dauka a fannin asma'ur rijal, da kuma darasi na musamman da yake dauka a fannin usulul din. Idan an ce usulul din, ilimin tauhidi kenan. A kowane yini sai ya bi waɗannan malamai da ke koyar da shi waɗannan darussa, ya karanta littattafan kuma ya dawo gida, abinda yake bukatan sharhi ya ƙara yin sharhi da kansa na abinda aka faɗa masa, ya haddace da ka kafin a kwana manta sai ya rubuta abin da kansa, saboda duk lokacin da bukatar su dawo ya zo gare shi. Allah ya sanya albarka a rayuwar Imam Nawawi da lokacin sa, ya kasance yana cikin mashahuran malamai na zamanin sa ta fuskar karantarwa da fuskar wallafa-wallafan littafi. Yana da malamai da dama da ya karatu a wurinsu. Farko a bangaren al-fiqh wal-usul, akwai ilimin fiqh wanda shine ilimin da ke lura da sanin hukunce-hukuncen shari'a, hukunce-hukuncen sarki, hukunce-hukuncen alwala, wato wanka, taimama, wanda wannan sune sarki, hukunce-hukuncen da suka shafi sallah, hukunce-hukuncen da suka shafi azumi, aikin haji, umara da sauran hukunce-hukunce. Wannan shine ake kira ilimin fiqh. Akwai ilimin usulul fiqh. Ilimin usulul fiqh shine ilimin da ke koya maka yadda zaka zakulo hukunci a cikin Al-Qur'ani ko karkashin wani hadisi ingantacce cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani sabon abu ya faru a zamaninka, irin wanda bai taɓa faruwa ba a da, kana so ka mu'amalanci wannan abin tunda zamaninka ya zo da shi, amma baka san wani karkashin hukunci zai shiga ba cikin hukunce-hukunce, shin zai shiga karkashin halacci don ka yi aiki da shi, ko zai shiga karkashin haramci don ka nisance shi. Baka da ilimin da zai taimaka maka wajen tantance hukuncin da ya kamata ka bai wa sababbin abubuwa masu faruwa, sai ilimin usulul fiqh shine ke koyawa mutum yadda zai mu'amala da nassoshi da suka riga suka faru tun lokacin Annabi, nassin Al-Qur'ani, nassin hadisi, ya hada alaka tsakaninsu da sabon wani abu da ya faru a duniyar sa a yau, wanda a da can babu shi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malamansa ta fuskar waɗannan ilimi guda biyu, akwai Ishaq ibn Ahmad ibn Uthman al-Maghribi, wanda ya mutu a shekara 650 bayan hijira. Akwai Imam Abdurrahman ibn Nuh ibn Muhammad al-Maqdisi. Akwai kuma wato Sallar ibn al-Hasan al-Irbili. Sannan akwai Umar ibn Bundar ibn Umar al-Taflisi. Sannan akwai Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Diya al-Fazari. Wannan su ne malamansa, da waɗansu ba su ba, wannan su ne mafiya shahara a wannan fage. Bangaren abin da ya shafi hadisi, yana da malamai shahararru a wannan zamani kamar su Abdurrahman ibn Salim ibn Yahya al-Ambari, sannan kuma akwai Abdulaziz ibn Muhammad ibn Abdul Muhsin al-Ansari, sannan kuma akwai Khalid ibn Yusuf al-Nablusi, sannan akwai Ibrahim ibn Isa al-Muradi da dai sauransu. Bangaren da ya shafi ilimin harshen Larabci, wato ilimin harshen Larabci kuma yana da bangare guda biyu. Bangaren farko abin da ya shafi sanin ɗaiɗaikun kalmomi, wato ka samu jari na ɗaiɗaikun kalmomi da ka san ma'anarsu a Larabci, samun vocabulary na Larabci, wannan fannin shi daban. Bangare na biyu, bangaren da ya shafi nahawul Larabci, ka'idojin da za su taimaka maka in ka tashi yin Larabci a magance ko a rubuce ba za ka yi kwamfale ba, ba za a yi maka dariya ba, shi ne bangaren nahawu da sarf. To wannan fannin ma Imam Nawawi bai bar shi a baya ba, sai da ya ɗauki ya kwankwaɗe wannan ilimi a wurin mafiya shaharan malaman zamaninsa. Daga cikinsu akwai Al-Sheikh Ahmad ibn Salim al-Misri, akwai kuma Al-Izz al-Maliki. Wannan kaɗan kenan daga cikin malaman Imam Nawawi.
amma dalibansa kuwa Allah ya bashi dalibai masu yawa. Sai dan daga cikin su akwai Sulaiman ibn Hilal al-Ja'fari, sannan akwai Ahmad ibn Farah al-Isbili, akwai Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dullah ibn Jama'a, wato wanda ake kiransa ibn Jama'a. Akwai Alauddin Ali ibn Ibrahim, wanda ake masa wai fi shahara da suna ibn al-Attar. Wannan dalibi da muka faɗa na ƙarshe shi yafi kowa da zantar Imam an-Nawawi, har ma suke kiransa Mukhtasarun Nawawi, wato wani ɗan takaitaccen Nawawi. Idan muka ganshi kamar mun ga wani karamin Nawawi, saboda yadda yake da zuntarsa, wato kamar wani samare ne na Imam an-Nawawi. Idan ka ganshi kafin ka samu bayani dalla dalla akan Imam an-Nawawi tare da malamai da masu tarin yawa da suka yi karatu a wajensa. Ta fuskar halaye da ɗabi'u, malamai gaba ɗaya da suka rubuta tarihin Imam an-Nawawi cikin littattafansu kansa ya haɗu bisa ga cewa Imam an-Nawawi bayan kasancewarsa shugaba ta fuskar ilimi, shugaba ne kuma ta fuskar zuhudu. Abinda ake nufi da zuhudu shi ne gudun duniya. A nan gurin gudun duniya ba a cewa wato wani abu ne da shari'a take kiran mutane ga yin shi a sake ba kaidi, lalle yana bukatan a sa masa linzami. Gudun duniya shi ne ya kasance irin wanda shari'a ta amince, wani abu wanda shari'a ta halatta maka, kuma wannan abin baya cikin larurar rayuwarka, nafila ne na rayuwa. Ka mallake shi amma ka ƙi yin amfani da shi ba tare da ka haramtawa kanka shi ba, abinda baya cikin dolan rayuwa shari'a ta halatta maka shi, ka nisance shi ba tare da haramtawa ba. Muna neman sharuda guda nawa? Uku. Shari'a ta halatta maka shi, kaga da abinda shari'a ba ta halatta ba dan ka guje shi, ai ba zuhudu bane ba wannan. Ka yi abinda yake wajibi kai dama, dole ka nisance haram. Sannan kuma ya zanto ba dolan rayuwa ba, domin duk abin da yake dolan rayuwarka kamar abinci ko abin sha, takin kwana da zai kare ka daga zafin rana, ko da zai kare ka daga ruwan sama, ko da zai kare ka daga sanyi na hunturu, wannan dolan rayuwa ne. Idan ka ƙi yin amfani da wannan, to ka jefa kanka cikin halaka. Allah kuwa ya ce wala taqtulu anfusakum, saboda haka nisantar wannan ba zuhudu bane ba. Shine abin da sufaye da dama suka rinka yi tsammanin su suna yin aiki na gari, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, bayan ko ba aiki na gari suke ba. Sannan kuma ya kasance ka nisanci abin ba tare da ka haramta wa kanka ba, domin idan ka haramta wa kanka abin da yake halal gare ka ga shari'a, to shari'a ba ta yadda da wannan ba, domin haramci ko halalci a hannun Allah da manzansa yake. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib. Da haka dai abinda ake kira zuhudu shine abin da ya fara wannan sharuɗa da muka faɗa. Abin da yake shari'a ta halatta maka, ka nisance shi ba tare da haramta wa kanka ba, kuma ya kasance wannan abu yana cikin wajen abin da yake dolan rayuwarka. Kun fahimta ku? Sai Imam an-Nawawi ya shahara kwarai da gaske ta fuskar zuhudu. Sannan kuma mutum ne sananne ta fuskar al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Mutum ne sananne ta fuskar gabatar da nasiha ga masu mulkin zamaninsa. Irin gabatar da nasihan da shari'a ta amince da ita, shine ya same su a wurin zaman su, ya nemi izinin shigar su a tsakanin shi da su, ya tsoratar da su Ubangiji Ta'ala, ya tsoratar da su gamuwa a gaban Allah, ya tsoratar da su yawma yaqumun nas da rabbil alamin bil hikmati wal mau'izati al hasana, bi hikma da kyakkyawan wa'azi da fadakarwa mai kyau, ta fahimci cewa so yake ya fadakar da su domin a gudu tare a tsira tare, ba kawai so yake yi ya huce haushi ne ya zazzage su, ko ya faɗa musu bagan magana, ko ya musu fallasa, ko dai wani abu makamancin haka ba. Yin wa'azi ga masu mulki abu ne da shari'a take nema a kowane zamani, inda a ce malamai sun tsaya da wannan wajibin da al'amurra ba su gurɓace ba. Abin da ke kawo gurɓacewar al'amurra ta yadda malamai ba sa faɗakar da masu wa'azi, ko dai zanto ba sa faɗakar da su gaba ɗaya, wato ba sa faɗakar da masu mulki, ko ya zanto ba sa faɗakar da su gaba ɗaya, ko kuma su ɗauki salon faɗakarwa irin wanda yake sunansa tonin asiri ba nasiha ba. Shi ne kamar yanzu a nan a gabanku in rinka magana akan Shehun Borno, in ce ya yi kaza, bai kyauta bori kaza, bai kyauta bori kaza, ko da abin laifinsa ne ba kage ne masa ba, shin wannan sunansa nasiha? Ai tana masa asiri nake cewa ga wani abin da na sani ko ku sani ba, don ku kyamace shi. In nasiha nake so ba sai in nema appointment da shi ba, in je in zauna da shi a fadarsa? Wannan na buga misali ne, kowane sarki irin yadda ya kamata a mu'amalance shi kenan. To irin su Imam an-Nawawi a zamaninsu abin da suke kenan, sai su aika wa sarki suna son ganin shi, kuma gani na musamman ba tare da cewa akwai fadawa tare da shi ba, saboda za su fadakar da shi, za su yi masa wa'azi, domin gyaruwar shugaba gyaruwar al'ummar gari ce, lalacewar shugaba lalacewar al'ummar gari ce gaba daya. Barnar da shugaba zai ta minti biyar sai mutanen gari su zo su yi ta gyara sama da shekara biyar su samu daman gyara ta ba, saboda jama'a na binsa. Imam an-Nawawi ya shagala da karantarwa a makarantar da ake kira al-Iqbaliyya, wato wanda malaman mazhabar Shafi'iyya suka kafa wannan makaranta a zamaninsa. Ya wakilci babban malamin nan da ake kira wato Ahmad ibn Sillikan. Sannan Imam an-Nawawi yana da littattafai da dama wanda ya wallafa a fannonin ilimi masu tarin yawa. A bangaren ilimin hadisi akwai sharhin Sahih Muslim, wanda yake shine sharhin da aka wa Muslim mafi shahara a yanzu. Akwai littafin Riyadus Salihin wanda shine ya wallafa shi. Akwai littafin Al-Arba'un An-Nawawiyya wanda muke gabar sharhin sa a halin yanzu insha Allah. Akwai littafin Al-Isharat ila Bayan Al-Asma'i Al-Mubahamat. Akwai littafin At-Taqrib wanda Imam Suyuti ya zo daga baya Tadribur Rawi bi sharh Taqrib An-Nawawi, wato a fannin ilimin hadisi Mustalah Hadith. Akwai littafin Irshad Tullab Al-Haqa'iq ila ma'rifati Sunan Khair Al-Khala'iq. Akwai littafin sharh Sahih Al-Bukhari. Akwai littafin sharh Sunan Abi Daud. Akwai littafin Shilyat Al-Abrar wa Shi'ar Al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal adhkar al-mustahabbah fi al-layl wa an-nahar, wanda yafi shahara da suna al-adhkar na Imam an-Nawawi. Wannan shine sunansa cikakke. A bangaren ilimin fiqh yana da littafin Rawdatu Talibin da kuma littafin wato Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhdhab. Wannan duka dan daga cikin littafan sa kenan. Yana daga abu wanda yake mai muhimmanci lokacin da za ka karanta rayuwar kowane malami ka san aqidar ka, saboda zaka samu wani malami ya kware ta fuskar nahwu, ta fuskar fiqh, ta fuskar wadansu ilimomi na hadisi, amma kuma a bangaren da ya shafi tauhidi wanda shine mafi muhimmancin bangare ya kasance yana da wadansu kurakurai. Amfanin gane irin wannan shine domin ka amfana da littafansa ta sauran bangarori, ba ruwanka da wannan bangaren da ya kuskure a kai sai ka kyale masa kayansa. Tilka ummatun qad salat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Bangaren aqidarsa al-haqiqa mutum ne da ya tasirantu da aqidan ash'ariyya, aqidar da ake dangantawa Abul Hasan al-Ash'ari. Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari wanda ya mutu a shekara 260 ko da 60 da wani abu, babban malami ne wanda ya samu canji har guda uku a rayuwarsa. Zangonsa na farko yana tafarkin Mu'tazilawa. Mu'tazilawa kuwa wata tawaga ce daga cikin tawagogin da suka kaucewa tafarkin da Annabi ya bar sahabbai a kai, suka kawo waɗansu matsaloli da suka saba wa sauran musulmai a kansu. Daga cikin irin aqidansu akwai aqidan cewa dukkan murtakibul kabira, wato mutumin da ya aikata wani babban laifi kamar zina ko shan giya ko caca, suka ce wannan mutum wato shi ba mummuni bane, shi kuma ba kafiri bane ba, wato manzala bainal manzilatayn ne kenan. Wato amma suka ce amma ranar tashin kiyama kuma zai dawwama a cikin wuta in ya shiga ba fita. Yana daga cikin aqidansu inkarin ceto, suka ce babu wani ceto a gobe kiyama. Wannan duk aqidan Mu'tazilawa ne. Yana daga cikin aqidansu idan shugaba ya laifi a zare takobi sai an fitar da shi ko da karfin tsiya, ba maganar a gabatar da nasiha. Nasiha shine zare masa takobi kawai. Da dai munanan aqidu wanda suka kunshi wannan, ta fuskar abin da ya shafi sunaye da siffofin Allah kuwa, suna ganin wato Ubangiji Ta'ala baya da wata sifa, kawai haka yake ba tare da sifa ba. Ba za ka ce ba mai ji ne ba, ba za ka ce ba mai gani, ba za ka ce ba mai kudura, ba za ka ce ba mai rahama, ba za ka ce ba mai jin kai. Idan aka ce ya za ku yi da As-Sami'ul Basir, ya za ku yi da kana Allahu Sami'an Alima, kana Allahu Afuwan Ghafura, sai suka ce mun yadda shi Sami'un bila sami, basirun ne amma kuma bila basir. Wai an yadda sunansa As-Sami'u amma ba dan yana ji ba, baya ji. An yadda sunansa Basir amma ba dan yana gani ba, basirun bila basir. Da sauran nuna na aqidu. To zangon farko na Imam Abul Hasan al-Ash'ari ya samu kansa a nan. Har tsawon kusan shekaru masu yawa, kusan yana shekaru 40 a kan wannan. Sannan kuma ya samu canji, ya rabu da Mu'tazilanci amma ko bai shiga tafarkin Ahlus Sunna wal Jama'a ba wanda sahabbai suke a kai. Ya kyale Mu'tazilanci amma kuma ya shiga wani babi daban wanda kuma ya kafa wata akidar sabuwa wadda daga baya mabiya wannan akidar ake kiransu da suna Asha'ira ko Al-Ash'ariyun, ma'ana mabiya akidar Abul Hasan Al-Ash'ari, wanda ita wannan akida sun yi da wani bangare na sunaye da sufofin Allah, sun yi inkarin wani bangaren cikin sufofin Allah guda bakwai kawai suka yarda da su. Kuma wannan akida yana daga cikin wato rashin sa'ar mu, ita ce ta fado kasar mu, ita ake karantawa har yanzu a dukkan matakan ilimi na makarantu, har a makarantun zaure ita wannan akidar ake karantarwa, wanda ne ta gina akan al-wujudu wal-qidamu wal-basa'u wal-wasiti zuwa karshe, wanda bayani ya gabata akan su. Akidar ta gina akan cewa sifofin Allah gaba ɗaya guda bakwai ne, sune ne sune as-sam'u da me al-basaru da al-hayatu da al-kalamu da al-iradatu da me, har dai zuwa guda bakwai ɗin nan suka lissafa suka ce sune kawai, wanda ba su yi tawilin su ba, amma dukkan wata sifa da ba wannan ba suna kokarin yin tawilin ta, sai a karkatar da ma'anarta zuwa wata ma'anar daban. To wannan shine Ash'ariyanci. Daga baya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari bayan ya kafa wannan, sai ya sake samun canji a ƙarshen rayuwarsa, shine ya watsar da wannan aqidar, ya koma aqidar sahabbai da ake kira aqidatu ahli sunna wal jamaa, wanda anan ne ya wallafa littafin sa mai suna Al-Ibana an Usulid Diyana. Yake gaba ɗaya na yi shekaru masu tsawo ina kan wani tafarki ta fuskar tauhidi, wanda ba shine tauhidin da annabi ya bar sahabbai a kai ba, amma zo Ubangiji ya riske ni da sa'ada ta da arzikin sa na dawo, zan tabbatar da duk abin da Allah ya tabbatarwa kansa cikin Qur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa cikin hadisi ingantacce, ya yi wannan littafi mai suna Al-Ibana an Usulid Diyana. To da dama kaga yanzu daga cikin masu da'awar din Abul Hasan Al-Ash'ari ba akan akidar da shi ya mutu bane, shi ya canja wannan akidar, amma kuma su waɗanda suke na baya yanzu ba san ya canja ba ake tabbin shi akan wannan akidar. Akan ta aka wallafa littafai da dama da muke koyon tauhidi a yau, littafin Hayatul Islam, littafin Ummul Ibrahim, Jawharatut Tauhid, da duk wannan littafai gaba ɗayan su an gina su ne akan akidar Ash'ariyanci, akidar da ta sabawa hakikanin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar sahabban sa kenan akai. To Imam An-Nawawi ya tafsirantu da wannan akidar a cikin da dama daga cikin wallafe-wallafen sa. Zaka karu da shi ta fuskar abin da ya shafi ilimin hadisi, mustalahu fiqhu usulul fiqh, bangaren al-fiqhul muqaran da dukkan bangarori, amma idan ka zo bangaren abin da ya shafi tauhidul asma'i was sifat, to sai kai takatsan san kar ka dauki maganganun sa kai tsaye, gwatanta maganganun sa da maganganun da suka gabata na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan kun fahimta da kyau, musamman a cikin sharhin sa na Sahihu Muslim, da dama daga cikin hadisan da suka zo suna magana kan sifofin Allah yayin kokarin tawilin. To za ka samu da dama daga cikin manyan malamai sun yi fice a cikin wani bangare, a wani bangare an samu karkacewar su, wannan ba dan kowa ba dan saboda gajiyawa ta dan adam, duk inda dan adam yake tare yake bai cika goma ba, Allah ya kasa ka kwatanta ayyukan sa na alkhairi da kuma abin da yake na kurakure, ka ga wanne suka fi yawa, sai ka kwatanta shi ka jeranta shi ka daura shi akan sikelin alheri idan alherin sa ya fi sharrin sa yawa. Sannan kuma mutanen da ke fadawa kan kuskure kashi biyu ne, imma mutum ya fada ma kuskure ya san kuskure ne da ganganci, imma mutum ya fada ma kuskure ba tare da ya fahimci cewa kuskure bane ba, to kaga duk wanda ya fada ma kuskure da ganganci shine wanda za a zarge shi, shine wanda za a kawar shi harshe kansa, amma mutumin da ya fada ma kuskure ba tare da ya san kuskure bane ba, wannan har yanzu shari'a tana ba shi uzuri, musamman in ya zanto gari ko kasar da ya rayu a kai gari ne da ya gino akan irin wannan kuskuren, aka yi tashi da iyaye da kakanni a kai waɗanda suka karantar da shi a kai, to da wuya mutum ya iya samun wato ainihin canji akan wannan kuskure nashi, sai in Allah ya rubuta masa tafiya daga wani wuri zuwa wani wuri. Shi yasa malaman da bayan sun gamu da ilimi a ƙasarsu sun karantu, sai su ga har yanzu ba su kai fagen ilimi ba, dole sai sun je gabas, sun je yamma, sun je kudu, sun je arewa, sun kwatanta abin da suka karanta da abin da wani ya karanta, sun ji yaya nasu yake yawa ilimin su gyara, to sannan su tabbata su zo su dawo garin su ci gaba da karantarwa. Amma kana zaune a garinka kai kadai, abin da ka karanta sai ka dauka shi ne ilimi, duk abin da ya fita daga nan gurin bai zama ilimi ba, duniya kuma ta ci gaba. Wannan tun lokacin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke yi, da annabi bar duniya sai sahabbai suka tarwatse, waɗansu suka tafi Sham suka zauna, waɗansu suka tafi abin nan Iraq, waɗansu suka tafi Afirka suka shigo kasar Misra suka zauna, waɗansu suka je sasanni daban-daban. Idan wani sahabi ya tuna da wani hadisin da ba wanda ya ji daga annabi sai sahabi wane, shi kuma yanzu bai haɗa ce wannan hadisin ba, sai ya dauki raƙuminsa ya lafta masa kaya da guzuri ya tafi tun daga Madina har zuwa da Damascus dan ya je ya jiwa hadisi dai ya sake dawowa Madina. Irin abin da suka rinka yi kenan. A takaice da abin da nake so in ce a nan gurin, kuskuren da malamai ke jingina ma Imam Nawawi ta babin tauhidi, wannan baya rushe ayyukansa da na alheri, kuma baya hana dukkan musulmi su yi masa addu'a ta gari cewa da shi da mu gaba daya Ubangiji ya yafe mana kurakuranmu. Kuma wannan ba yana nuna munana ba ne gare shi, domin dukkan dan adam ba ma'asumi bane, ba zai iya kuskure. Sannan kuma wannan ke nuna gajiyawar dan adam din da aka ce gaba daya dan adam gajiyayye ne. Abu na karshe, abin da ya shafi mutuwar Imam Nawawi, Allah ya karɓi rayuwarsa, wato ainihin bayan ya zauna a garin Damascus har sama da shekaru 28 yana karantarwa a sasanni daban-daban. Ubangiji ya karɓi rayuwarsa a ranar 24 ga watan Rajab a shekara ta 676 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Annan kuma aka birne shi a birnin Damascus, wanda aka fi sani da Damascus a yau, wato babban birnin kasar Syria. Daga cikin littattafan da za su taimaka maka wajen ƙara kanka bincike sama da wanda nayi maka yanzu game da rayuwar Imam Nawawi, akwai littafi guda mai suna Al-Ihtimam bi tarjamatil Imam Nawawi Shaykhul Islam, wanda Imam Sakhawi yayi. Akwai littafi mai suna Al-Bidayatu wan Nihaya na Ibn Kathir a juz'insa na 13. Akwai littafin Tazkiratul Huffaz na Imam Az-Zahabi, idan ka duba cikin juz'insa na 4. Akwai littafin Ad-Daris fi Tarikhil Madaris na Imam An-Nu'aymi a juz'i na 1. Akwai littafin Duwalul Islam na Imam Az-Zahabi a juz'i na 2. Akwai As-Suluk li Ma'rifati Duwalul Muluk na Al-Mukarrizi a juz'i na 4. Kuma akwai littafin Shajaratu Zahab fi Akhbari Man Zahab na Ibn Al-Imad Al-Hanbali, wato a cikin juz'insa na 5. Akwai littafin Tabaqatu Shafi'iyya na Imam Al-Isnawi. Akwai littafin Tabaqatu Shafi'iyya na Imam Ibn Hidayatullah. Akwai littafin Tabaqatu Shafi'iyya al-Kubra na Al-Allama As-Subki. Akwai littafin Al-Ibar fi Khabari Man Ghabar na Imam Az-Zahabi. Akwai Fawatul Wafayat na Muhammad Shakir Al-Kutubi. Akwai Mir'atul Jinan wa Ibratul Yaqazan fi Ma'rifati Ma Yutabaru Min Hawadith Az-Zaman. Wannan duk sun kawo tarihin Imam Nawawi, wanda idan mutum na son ya kosar da yunwar da yake da ita game da sanin tarihin Imam Nawawi, sai ya koma wajen littattafan. Yanzu nan kawai mukaddima ce game da shi. Yanzu kai tsaye bayan mun riga mun yi dan takaitaccen bayani game da Imam Nawawi, wanda shi ne mawallafin littafin mu 40 hadith, sai mu shiga cikin littafin kai tsaye mu ga adadin hadisai nawa za mu iya karantawa a yau, duk da cewa wannan mukaddima ta riga ta cinye mana wato ainihin lokaci mai yawa. Imam Nawawi ta al-hadith al-awwal an Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. وأن حديثي shi ne mafi siya, wato yana ɗaya daga cikin hadisai mafi ya shahara cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutum ɗaya ne ya ji wannan hadisi daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ne Umar ɗan Khattab. Mutum ɗaya ya ji shi daga Umar ɗan Khattab, shi ne Alkama ibn Abi Waqqas al-Laythi. Mutum ɗaya ya ji shi daga wajen Alkama, shi ne Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Mutum ɗaya tal ya ji shi daga wajen Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, shi ne Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Daga kan wannan bawan Allah Yahya ibn Sa'id al-Ansari ne wannan hadisi ya shahara, domin shi ɗaya sama da mutum 200 ne suka rawaito hadisin a wajensa, ya karanto da su wato ainihin wannan hadisi. Daga cikin mutanen da suka ji wannan hadisi a wurinsa akwai Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijra. Akwai Ishaq ibn Rahawiya, ko kace ibn Rahawaihi ko ibn Rahuya, su malaman hadisi suna ce masa Ishaq ibn Rahuya, sannan akwai Hammad ibn Salma, sannan akwai Shu'ba, sannan akwai Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, sannan akwai Sufyan ibn Uyayna. Waɗannan suna daga cikin malaman da suka ruwaito wannan hadisi daga wajen Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Wannan ita ce hanya mafi ingantuwa ko hanyar da ta inganta cikin hanyoyin wannan hadisi. Waɗansu malaman hadisin suka ruwaito shi daga wato Sa'd bin Abi Waqqas, amma bai tabbata ba. Wannan ita ce hanya ingantacciya da ya tabbata. Sannan wannan hadisi Imam al-Bukhari ya mayar da shi ya zanto shi ne muqaddimar littafin sa Sahihul Bukhari. Da ya yi littafi, da ya yi bismillah, ya kawo inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhin, sai ya kawo wannan hadisin innamal a'malu binniyat, din ya mayar da shi shi ne muqaddimar littafin sa. Domin ya nuna mutane cewa kowane irin aiki da za ka yi ba shi zantowa abin kirgawa a wajen Allah sai in ya zanto ka yi shi da kyakkyawan niyya. Domin ya nuna mana tsadar ikhlasi a cikin ayyuka. Sannan malamai da dama sun yi magana kan matsayin wannan hadisi. Har wato Abdurrahman bin Mahdi ke cewa da zan samu damar wallafa littafi da ya shafi babi-babi na hukunce-hukunce, to ba sai na mayar da wannan hadisi ya zanto shi ne muqaddimar kowane babi. Idan na zo babin sarki na sai babul ghusli, sai in sai innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imri'in ma nawa, sannan in ci gaba da yin bayani akan sarki. In na zo babin alwala na ce babul wudu'i, sai in ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sannan in ci gaba da yin bayani akan alwala. Yace kowane babi da sai na sanya wannan hadisin inda zan yi littafi in wallafa hukunce-hukunce a cikin sa. Imam Shafi'i yake cewa shi wannan hadisi ne innamal a'malu binniyat shi ne sulusun ilimi gaba daya. Abin da ake nufi da sulusun ilimi, kashi ɗaya bisa ukun ilimi. Yace wa yadkhulu fi saba'ina baban min al-fiqh, hadisin wannan guda ɗaya zai iya shiga babi ɗaya ɗaya har guda 70 daga cikin babukan fiqh. Zai shiga babin wanka, zai shiga babin alwala, zai shiga taimama, zai shiga kowane babi na fiqh har kusan babi 70 zai iya shiga daga ciki. Kamar da Imam Ahmad bin Hanbal ke cewa wannan hadisi hadisai ne guda uku wanda akan yana ɗaya cikin hadisai guda uku wanda akan su ne gaba ɗaya aka gina ayyuka. Hadisi na farko hadisin innamal a'malu binniyat, hadisi na biyu hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, hadisi na uku hadisin Nu'man ibn Bashir wato innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Wannan magana ta Imam Ahmad bin Hanbali. Wadansu malamai sun yi mata sharhi don su nuna me yake nufi. Yace domin dukkanin ibada, dukkan abin da aka halitta bawa domin sa abu ne guda biyu, sayyidul ma'murat wa tarkul mahzurat. Abinda duk shari'a take kai wato aka umarce ka cewa kai, abinda shari'a ta hana aka ce lalle ka nisance shi. Yace to wannan yana cikin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yace na ukun su sai shubha, abinda yayi kama da halal yayi kama da haram, ka kasa sanin wani aji ya kamata ka sashi, to wanda wannan ga kaida kamata yayi ka nisance shi. Yace to hadisin Nu'man ibn Bashir ya ji haka wannan babu. Yace to kuma su ayyukan nan da shari'a ta ce kai ko ta ce ka bari, imma dai ya kasance wato ainihin abu ne da ya shafi aikin kansa, to wannan aikin baya zamantowa karɓaɓɓe in na cewa ayi din ne sai in Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi umarni da shi. Wannan shine abin da hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd yake nuni gare shi. Imma ya zanto kayi a bisa ga tsarin da Annabi ya ce, amma a zuciyarka baka nufaci Allah da shi ba, za ka samu lada? Ba za ka samu lada ba, dole sai in ka nufaci Allah. Yace wannan shine hadisin da Umar, hadisin Umar ke nuna wa cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. A takaice wannan bayani kan wannan hadisi kenan. An amirul mu'minin, an karɓo daga sarkin mu'minai. Sarkin mu'minai kuma shine yake Abi Hafs, wato baban Hafs. Lafazin Hafs a larabci ɗaya ne daga cikin sunayen zaki. Sukan ce masa Hafs, sukan ce masa Asad, sukan ce masa Aglab, sukan ce masa Hizabr. Zaki yana da sunaye ɗaya ɗaya har guda ɗari a cikin idan ka duba kamusin larabci. Ana cewa Umar ɗan Khattab Abu Hafs ba dan komai ba sai dan saboda jarintarsa. Kuma yana alfahari da wannan alkunya ta Abu Hafs, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya yi masa alkunya da cewa Abu Hafs. Amirul Mu'minin, Umar ɗan Khattab shine mutum na farko daga cikin sahabbai wanda suka yi shugabanci a bayan Annabi da ake wa laqabin Amirul Mu'minin. Radiyallahu anhu yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yaqulu yana cewa innamal a'mal binniyat innamal a'malu lalle sani ayyuka binniyat suna tare da niyoyin su innamal a'mal sani dai ayyuka kadai sukan zama ayyuka ne binniyat yayin da ya kasance an yi su tare da niyya to anan gurin duk aiki ne ake maniya ko kuma akwai ayyukan da ba a yi wa niyya waɗansu malamai suka ce dukkan ayyuka ana yi musu niyya waɗansu malamai suka ce akwai ayyukan da ake musu niyya akwai wanda ba a musu niyya abinda ake kira da al'amala nan gurin al'amalu shari'iyya ayyukan da suka shafi shari'a kai tsaye kamar alwala kamar sallah kamar zakka kamar abin da ya shafi wato ainihin azumi dukkan aikin da yake ibada ne tsantsa shine ake nufin cewa yana bukatar niyya amma akwai ayyukan da suka shafi ɗabi'ar ka ta dan adam sai yau da gobe zama tashi kwanciya shingiɗa cin abinci shan ruwa yin wanka sanya tufafi da sauransu waɗannan duk sunansu ne ayyuka amma yanzu waɗannan ayyukan suna bukatar sai ka musu niyya basa bukatar kai musu niyya don za ka zauna ba wani bukatar niyyar zama don za ka tashi ba abin ka bashin sai ka niyyar tashi don za ka kwanta don za ka ci shingiɗa don za ka tsuguna dan za ka yi magana baka cewa bari in yi niyyar yin magana sannan in yi wannan ba a bukatan wannan ashe al'amal da aka ce ayyuka idan matambaye tambaye ka shin ana nufin ayyuka gaba daya ko kuma wani sashi na ayyuka ansa anan sai ka ce ba ayyuka gaba daya ba abinda ake nufi da ayyukan da ake maniya shine dukkan ayyukan da suke shari'a ce ta ce a yi su to suna bukatan niyya su ma daga cikin ayyukan da shari'a ta ce a yi ba dukkan su ne suke bukatan niyya ba akwai wanda za ka yi su da niyya akwai wanda ba sa bukatar niyya irin wanda aka ce suna bukatar niyya shine ayyukan da suke ibada ne tsantsa kamar sallah ibada ce tsantsa kuma amfaninta yana takaituwa akan ka baya ƙetare kai je kan waninka kamar azumi ibada ce tsantsa amfaninta yana takaituwa akan ka baya ƙetare kai je kan waninka amma kamar zakka fa ibada ce tsantsa ko akwai wani bangare na ihsani a cikinta akwai bangare ihsani a cikinta alherin ta yana taƙaituwa a kanka kai kadai ko yana ƙetare kai je kan waninka yana ƙetare kai je kan waninka kamar al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shin ibada ce tsantsa a'a ibada ce ba tsantsa gaba ɗaya ba dan akwai alherin ba kanka kadai yake tsayawa ba yana ƙetarewa ya je kan wa ya je kan waninka to dukkan irin ayyukan da suke ba ibada ce tsantsa ba ko kuma alherin su ba kanka kadai yake tsaya ba zai iya ƙetare kai je kan waninka niyya za ta sa ne ka samu lada akan wannan ayyuka amma idan ka yi su ba tare da niyya ba ayyukan sun yi ba a cewa ba su inganta ba sai dai maganar samun lada ne kuma to wannan kuma sai dai an bauta hanyar daban zakka ko da karshe sai an kwace a wurinka an bayar idan akwai gwamnatin musulunci ka ga baka yi niyya ba amma an kwace an bayar an sauke maka wajibi amma ba ka da wadin niyya yanzu kana da wadin me an dai sauke wajibi a ranar lahira ba za a bi ka bashin wajibi ba to ake bin ka bashi dole ne ka bayar sai ka karba haro na abin hawa ko ka karba haro na wani abu daga cikin kayan bukatu na rayuwa ta yau da gobe morewa ya zama dole ko da niyya ko ba niyya in baka yi ba mai shi zai zo kwace idan ya kwace ka ga haƙƙi ya sauka akan ka ba abin ka bashi amma ba wani lada a ciki tunda mai ba niyya amma mayarwar ta mai duk ko bata mai duba ta mai duk in aka kwace zakka da karfi zakkar ta yi idan kuma ka tashi yin sallah wannan dole sai da niyya to duka abin da yake ibada tsantsa dole sai da niyya abin da yake ba ibada bane tsantsa kila sharadi ne na yiwar ibada wannan baya bukatar niyya shi yasa suka zo suka ce shin alwala dole sai an mata niyya ko ba dole bane sai an mata niyya sai malamai su suka ce wadanda suka ce dole sai an mata niyya aka ce saboda me suka ce alwala ibada ce tsantsa wadanda suka ce ba dole bane sai an mata niyya aka ce saboda me suka ce ba ibada bace tsantsa sharadi ne na ibada sharadin sallah ba ta yiwa sai da me alwala ya ayyuha allazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydikum idza qumtum kaga ai sharadi ne to wanda suka dauke ta a matsayin sharadi sai suka ce ai sharadi baya bukatar niyya to sai dai ka yi shi hakan kamar yanzu sharadi ne a cikin sallah ka sitirci al'aura, shin sitirci al'aura nan kuma sai kai ni yanzu sitirci al'aura ba sai kai ba, saboda sharadi ne na sallah ba ya bukatar niyya. To sai suka ce al'aura ma ba ta bukatar niyya, amma zance mafi inganci alwala ibada ce mai zaman kanta, ko da sallah ko ba sallah, in dai aka yi ta dai ibada ce. Saboda me? Saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake nuna cewa dukkan mutumin da ya yi alwala ya cika alwalan nan yadda ya kamata, to alwalan nan za ta zanto sanadiyar kankarewar zunubinsa, tana karkade zunubinsa kamar yadda itaciya busasshiya take yin girgiza ganyenta ya zuba. To kaga tunda har ya kasance alwala tana da wannan matsayin, ta zama me? Ta zama ibada. Saboda haka dole sai an yi mata me? Sai an yi mata niyya kenan. Dole sai an yi mata niyya kenan. To amma sauran sharuɗa kuwa, idan ka fuskanci alƙibla kawai ba tare da ka tayar da sallah ba, kana da lada? Ba ta ibada da kai, ba ibada bane ba. Amma in ka zo yin sallah, sharuɗi ne ka fuskanci na alƙibla. Suturci al'aura yayin yin sallah, wannan sharuɗi ne. Amma ka suturci al'aura ba tare da ka yi sallah ba, kana da lada? To saboda haka dukkan ayyukan da suke wato ainihin sharuɗa ne, shi ne suke cewa ba lallai ne sai an musu niyya ba. A takaice dai, innamal a'malu binniyat, lalle ka sani ayyuka sai da niyya. Wani irin ayyuka? Ayyukan da suke ibada ne tsantsa, banda ayyukan da suka shafi ɗabi'a ko al'adunka na yau da gobe, ko kamar ci kamar sha kamar zama kamar kwanciya, wannan ba sa bukatar niyya. Banda abin da ya shafi biyan bashi, wannan baya bukatar niyya. Banda abin da ya shafi mayar da kayan aro, wannan baya bukatar niyya. Banda abin da wato ainihin ya shafi atrok, dangogin ababe da aka ce ka bari, ba ka cewa sai na niyyan bari a zuciya sannan in bari, wannan dole ne ka bari, ko ka yi niyya ko ba ka yi niyya ba, kuma in ka bari din sun yi. Da haka idan aka ce al'amal, ana nufin al'amalu shar'iyya, ayyuka na ibada na yau da gobe, bin niyya, lalle suna tare da niyya. Ma'ana ba a kirga aiki a matsayin aiki sai da niyya. Sannan sai sai ce wa inna ma li kulli mri'in ma nawa, wa inna ma kuma sani dai kadai, likulli mri'in, na ga kowane mutum, yana tabbata ga kowane mutum, manawa irin abin da ya maniya. Sani dai kadai abin da yake tabbata ga mutum shine abin da mutum ya niyyata a cikin zuciyarsa. Abin da duk baka niyyace shi a cikin zuciyarka ba, to baka samun ladan wannan abin. Shine wa inna ma likulli mri'in manawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, dukan wanda hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, to wannan hijira ta sa ta tabbata zuwa ga Allah, ta tabbata zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibaha, wanda hijirarsa ta kasance domin wata duniya da yake son samu, kamar wata harkar kasuwanci, kamar wata ganima da yake son samu, aw imra'atin yankihuha, ko domin wata mace da yake son ya aura sai yayi hijira domin ta, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, to hijirarsa tana akan abin nan da ya hijira domin sa. Maganan wa inna ma li kulli mri'in ma nawa, daga garin kafirci zuwa ga garin musulunci, wannan shine asalin hijira. Mutum ya kaura daga garin da yake na kafirci da ba a baka yancin addininka zuwa ga garin musulunci wanda za a baka yancin addininka, wannan hijira wajibi ce, kuma abu ne mai falalan gaske. Shi yasa ko a cikin alqur'ani ubangiji subhanahu wataala ya kashe sahabban annabi kashi biyu, akwai almuhajirun akwai kuma al'ansar. Su almuhajirun din kullun aka zo kawo labari, su ake fara gabatarwa, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. جك إن بأكثر سي أنصار فأنبتا مهاجرون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. سي أكثر والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم. مثلا مدينة. سوى دعنون فارلين هجرة كل سوء كفارق باتر واكاتين أزوكا على أنصار. Sannan a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ainihin ya rabu ganima daga cikin ganiman da aka samu a yakin Hunaini, sai ya fifita waɗansu sababbin shiga musulunci da rabo mai tsoka. Akwai ma wanda lokacin bai shiga musulunci ba, kamar Safwan, annabi ya ba shi rabo mai tsoka cikin ganima. akwai wato ainihin Abu Sufyan wanda a fatahu Makka ya musulunta, ko bai dace da shiga musulunci bauta ɗaya ko biyu, aka zo rabon ganima annabi sai a bashi raƙumi 100. Ga waɗansu sun dace a musulunci ko tinciya ba basu, sai mutanen Madina suka nuna damuwa, suka nuna wato kosawa, yaya aka yi so aka basu haka, wani irin rago aka yi aka ba waɗancan da yawa, so har yanzu ba basu komai ba. Bayan su suka yi wa addini hidima, suka yi jihadi, ga wani ya zo yanzu ya shiga musulunci wata ɗaya an zo an bashi raƙumi 100, su ba basu ko tinkiya ba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya ku mutanen Madina, shin ban same ku ba batattu Ubangiji ya shirye da ku a sanadiyan zuwa nan? Ban same ku ba a rarrabe Ubangiji ya haɗa kanku a sanadiyan zuwa nan? Ban same ku ba kaza? Yana goranta musu irin halin da ya same su kafin bayyanar musulunci da irin canjin da suka samu bayan bayyanar musulunci. Suka ce, lallai kai gaskiya cikin duk abin da ka faɗa. Sai annabi ya ce, amma kuma fa kuna da dama ku rama, kuna da dama ku ce shin ba koro ka ba daga garinka muka baka masauki? Shin duniya ba ta ki ka ba, mu muka zo muka baka kariya? Shin ba a yi maka kaza ba? In kun rama haka kuma ba ku yi laifi. Sai ce, ya ku mutanen Madina, shin da yanzu ba zai faranta muku rai ba a ce wani an bashi raƙumi 100 ya tafi garinsu, wani an bashi raƙumi 50 ya tafi karkararsu, wani an bashi dukiya kaza ya tafi ƙauyensu? Ku kuma kun ɗauki annabin Allah kun tafi da shi garinku, da ku da su ya fi rabo mai sauka. Wanda aka biyo raƙumi 100 ko wanda aka bashi annabi ya tafi da shi gidansa? Suka fashe da kuka don murna. Ya ce, wani su ɗauki wata hanya su yi nan? Ya ce, wallahi da na bi hanyar mutanen Madina. الشاهد عند ذكي سوء انكاوة نكاوة ننكسر سيتي فلولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار بعدم فلولا الهجرة با دانا زعبا انكسر انتي ايرقى سكمتا نمدينة اما هجرة تاتيت فلولا دهك ايكالنا اما سيمو هاجر صلى الله عليه وسلم يظن دن يمنمي فلولا الهجرة وكومك تي هجرة سينا اتراتا دقمي دقى قرن ديكي نا برنا زوى قرن ديكي نا الخيري. Wannan hijirar idan mutum yana son yayi sai samu lada, to shine dole sai ya kasance ya yi ta domin Allah, kuma ya yi ta domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wani zai iya cewa da kai, to ai ana yin abu ne domin Allah kadai, dan me aka raba manzon Allah a ciki sallallahu alaihi wasallam? Da sai a ce fa man kana hijratuhu ila man? Ila Allah. Domin Allah shi ke da wuta, shi ke da aljanna, shi ke ba da sakamako. Amma me yake na kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki? Aka ce wa rasulihi, aka ce fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Shine Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Zadul Muhajir sai ya fassara, ya ce man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, yani man kana hijratuhu ila Allah bit tauhid wa rasulihi bit ta'ati wal mutaba'ati fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Hijira zuwa ga Allah shine ka kaurace zuwa gare shi ta hanyar tauhidi. Hijira zuwa ga manzon Allah shine ka kaurace zuwa gare shi ta fuskar da'a da biyayya. Yadda ba a bauta ma kowa sai Allah, to haka ba a yi wa kowa biyayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kama atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shine ma'anar ila Allah, wato kai hijira zuwa ga Allah ta fuskar tauhidi domin sa dan shi ya baka sakamako. Wa rasulihi, da aka ce zuwa ga manzon sa ta fuskar koyi da annabi din da ya masa da'a, da ya masa biyayya, tunda shine ya bada umarnin a hijira din. Amma ba wai dan shi annabi shine zai bada lada ba. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, wanda ya hijira domin duniya da zai samu, aw ra'atin yankuha, ko dan wata mace da zai aura, sai aka ce fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Wannan sakamakon hijirar suna nan kan abin da ya hijira domin sa, ma'ana dukkan wanda ya hijira daga wani gari zuwa wani gari, ya zanto abin da ke cikin zuciyarsa shine dan ya tiribar abu iri kaza, dan ya samu sakamako iri kaza na duniya, to wannan abin shi kadai ne abin da wato wahalar sa ta hijira za ta kare a kai. Ko ya samu abin ko bai samu ba, ba ya da lada dai a wurin Allah. Haka wanda ya hijira domin auren wata, shi ma wannan abin shi kadai ne abin da hijirarsa za ta faru ta kare a kai. Ko ya samu auren ta ko bai samu auren ta ba, dai ba ya da ladan komai a wajen Allah Ta'ala. Waɗansu malamai suka ruwaito hadisi cewa akwai hadisin wani sahabi da ake kira Muhajir Ummu Kai, wanda yana neman wata daiwar Allah cikin mummune da aure, sai ta yi hijira ta tafi Madina. Shi ko da ba ya da niyyar zuwa Madina, to da ta yi hijira shi ma sai na ɗaya kansa zai yi hijira. Sai kawai ta fi Madina. Ba irin hijirar Umar ibn Khattab wanda suka gudo domin addini, shi ya zo ne gaisuwa da roƙon iri. Hijira ba hijira ba, ba zuwarci ba gaba ɗaya, a ta kuɗin da juna. To wa a sanadiyyarsa ne sai annabi ya faɗi wannan hadisi.
yace fa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi.
Gaskiyar al'amari wannan bayani bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, hadisi ne dhaifi.
Cewa akwai wani mutum mai suna Muhajir Ummu Qais wanda ya hijira saboda matar da ake kira Ummu Qais,
hadisi ne ba ingantacce ba, bai tabbatar ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Illa iyaka a nan gurin da Annabi ya faɗa ayyuka, yace innamal a'malu binniyat, ya nuna ayyuka dole sai an musu niyya, kuma ya nuna kowane mutum abinda yake mallaka shine abinda ya maniyya. To shine sai ya buga misali akan ɗaya daga cikin ayyukan da ake musu niyya, sai ya kawo mai hijira, dan kuma kai kuma kai ta kawo sauran ayyukan da sake shiga wato karkashin abinda ake kira al'amal. Kamar buga misali ne da Annabi yayi, abin ya faru bai faru ba, ya buga misali ne da shi. Duk wanda ya hijira dan Allah, to ga sakamakon sa. Duk wanda ya hijira dan wani abu, sai ya faɗi dangogin ababen da mutane ke bukata a rayuwarsu. Duk abin da mutane ke kokowa akan sa abu ne guda biyu, dukiya da kuma mata. Dukiya wannan sananne ne, mata saboda su ne ake samun zurriya. Allah kuma dama ya ce wannan ababen guda biyu su ne rayuwa, almalu wal banuna zinatu hayatid dunya, amma dai wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaba. To saboda haka wannan shine abinda wannan hadisi ke nunawa a takaice. Sannan ita niyya tana da bangarori guda biyu. Bangaren farko, bangaren da ya shafi fiqhu sallah. A nan gurin niyya ana kawo ta ne saboda rarrabe tsakanin ibada da ibada, saboda rarrabe tsakanin ibada da al'ada. Rarrabe tsakanin ibada da ibada kamar rarrabe tsakanin azhar da la'asar, rakawai huda ke yi, tsarin karatu ɗaya ake yi, siffar da ake yansu duk iri ɗaya ce, me ke bambance cewa wannan azhar ce wannan la'asar ce? Niyya. Bambancewa tsakanin ibada da ibada dai kuma azumi, ana bin azumin kaffara ta rantsuwa za ka yi guda uku, ga azumi guda uku kuma a kowane wata da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar cewa a rinka yi a ranar 14 da 15, a ranar 13 da 14 da 15 ga kowane wata. Wannan zai azumi guda uku na rantsuwa, kaffarar rantsuwa. Wannan zai azumi guda uku na ayyamul bidhi 13 da 14 da 15 da Annabi ya sunnanta yin su. Menene zai bambanci tsakanin wannan hukun da wannan hukun? Niyya. Amma wajen sufar akwai bambanci, domin kowanne dai ya daina ci ne, ya daina sha tun daga lokacin da alfajiri yake to zuwa ga me, zuwa ga lokacin da rana za ta fadi, har so uku. Abinda kawai ya bambance cewa wannan ayyamul bidh yayi azumi ne na mustahabbi, wannan kuma azumi ne na kaffarar rantsuwa. Abinda kawai ke bambance shi ne me? Niyya. Saboda haka ana zuwa da niyya saboda bambance tsakanin ibada da ibada, tsakanin farilla da nafila, tsakanin kaffara da bakanci, duk abin da ke bambance wannan niyya. Sannan ana zuwa da ita don bambance tsakanin ibada da al'ada. Wani zai iya kin cin abinci saboda yana yajin cin abinci, kamar yadda 'yan kurkuku suke a wani gari, yace yau wannan yinin gaba ɗaya ba zai ci abinci ba, awa 12 an kawo masa abincin safe bai ci ba, an kawo na rana bai ci ba, har dare bai ci ba. Yanzu ya awa 12, kai kuma ka tashi da niyyar azumi ka ma ka awa 12, akwai bambanci tsakanin ka da shi ko babu? Ta fuskar me? Niyya. Kin cin abincin kaɗai ba shi ya maida abin ba, shi wancan yajin cin abinci yake, kai ko me kake? Ibada. Abin da ya bambanta ka tsakanin kai da shi shine niyya. To kun ga niyya, wannan ita ce niyya a babin ta na farko, babu fiqhu kenan. Babin da ya shafi ayyuka, alaƙar niyya da ayyuka ɗin, don ta bambance tsakanin ibada da ibada, ko don ta bambance tsakanin ibada da al'ada. Babin ta na biyu shine alaƙar niyya ɗin da wanda aka yi aiki domin sa, shine wa? Shine Allah subhanahu wataala. Can gurin idan kai niyya kyakkyawa ta sallan azhar a irin tsarin da ake yin niyya, ka sallaci raka'a hudu, sallah ta inganta. Idan kai azumi tare da niyyar da ake bukata ta yin azumi, azumi ya inganta. Yanzu sai kai niyya kashi na biyu kuma kafin maganar lada ta zo, shine kyakkyawan niyya tsakaninka da wa? Tsakaninka da Allah. Ya zanto kayi wannan azumi, kayi wannan sallah, ka fitar da wannan zakka, don saboda me? Neman kusancin Allah ta'ala. to wannan niyya a wannan bangaren nata na biyu ba ta shiga babukan fikihu, tana shiga babukan tauhidi ne. Malamai da dama sun yi wallafa akan niyya, amma ta wannan bangaren ba ta wancan bangaren ba. Can bangaren farko bangaren fikihu, nan bangare na biyu bangaren ne tauhidi. Kuma dukkansu kowanne yana kafa hujja da hadisin mai innamal a'malu binniyat. Wannan ya shafi ayyukan kenan, bangaren fikihu kenan. Amma wa innama likulli mri'in ma nawa, bangaren da ya shafi mai tauhidi. Abinda kai niyyata shine abin da zaka samu. Kai niyya ta dinka tsakaninka da Ubangiji, Allah zai baka lada. Kai mummunan niyya menene? Ba lada kenan. Amma idan kai niyyar da ake yin inganta aikin ya inganta, amma ba lada a wurin Allah. Ina fatan kun fahimta. Saboda rikin bambance wannan zai haifar maka da matsala da dama. Sai a ce ga mutum ya sallah ta inganta amma ba lada, sai kai mamaki. To saboda yayi niyyar da ta shafi aiki ta yi kyau, amma niyyar da ta shafi wanda ake yin aikin domin sa ba ta yi kyau ba. Niyya a babin sa na biyu ta cewa abin da ya shafi bangaren tauhidi, wato ainihin tana da malamai kamar yadda na faɗa sun yi wallafa-wallafa a kai. Kuma a cikin Alkur'ani mai girma Allah na fassara wannan niyya da irada. Yake da dama sai kawo lafazin irada, amma yana nufin niyya. Yake minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Turiduna arda dunya wallahu yuridu al-akhirah. Wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa la tadrud allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha. Man kana yuridu al-ajlata al-jalla lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Wannan al-irada duk inda aka kawo ta shine ake nufin niyya. Kuma wace irin niyya? Ta biyu din da ya wanda sun shafi mai babin bangaren tauhidi, kadaita abin bauta da dukkan niyyar da zaka yi wajen aiwatar da ayyukanka. Kayi niyyar sallah azhar, kai azhar azhar da inganta, amma kayi niyyar kuma a bangare na biyu domin Allah baka lada, akwai lada. Kayi domin wani ya gani, lada ya rufe, babu lada a wajen Allah. Da wannan ne kuma malamai suke cewa har yanzu kenan idan mutum yayi aiki ya sanya ya nufaci wani da wannan aikin, ba da lada a wajen Allah. To amma kuma abin na iya zama kace shi, ta iya yiwa farkon lokacin da zaka yi aikin ka yi shi domin Allah, ka tashi da niyyar domin Allah, kana cikin aikin kafin ka karata sai riya ta shigo. Wannan riyar da ta shigo a tsakiyar sallarka kafin ka karasa, bayan a farkon niyyarka ka yi domin Allah, domin namun kusancin Allah, kana cikin sallan ka yi raka'a biyu, ka shiga ta uku sai ka yi waɗansu baki, sai ka rinka yin wani ruku'i da ɗazu ba ka yinsa, da wata tsayuwar da ɗazu ba ka yi, da wata cikakkiyar nutsuwa. Yanzu ka ga riyar ta zo a tsakiyar aiki, ba a farkon aiki ba. To wannan riyar da ta kawo maka bakunci a tsakiyar aiki za ta iya rufe aikin? Ko kuma a'a, niyyar da kai tun farko ta domin Allah ta fi karfin wannan riyar, ba za su iya faɗa da ita ba. Ba ku ce komai ba. Waɗansu malaman suka ce matuƙar ka fara niyyar ka kyakkyawa, riyan da ta zo ba kowa ba sai ta rusa ma aikinka ba, aikinka na nuna cikakken ladanka wajen Allah. Wannan riyar ba sai ta rusa maka ba. Waɗansu suka ce a'a, ayyuka iri biyu ne, imma aikin da yake akhiruhu murtabitun bi awwalihi, imma aikin da yake akhiruhu ghayru murtabitun bi awwalihi. Akwai aikin da yake farkon sa da karshen sa yana haɗe da juna. Yanzu raka'ar karshe a cikin sallah tana haɗe da juna da raka'ar farko. Suka ce aiki irin wannan wanda karshen sa na haɗe da farkon sa, to in kai kyakkyawan niyya da farko koriya ta shigo, ba sai ta rusa maka shi ba. Ina fata an fahimta. Saboda in dai farkon ya inganta, to karshen ma suka ce zai tafi a haka. Wannan rai ba ta zo rusa shi ba, saboda azumi sallah akhiruhu murtabitun bi awwalihi. Amma akwai da akhiruhu ghayru murtabitun bi awwalihi ka qira'atul qur'an al-karim, kana cikin karatun qur'ani da kyakkyawan niyya, kai izini biyu da kyakkyawan karatunka dan Allah, sai waɗansu suka zo baki, ko sai wani ya zo yin karatun ya birge shi yake saurare sai ka kara koda muryanka dan ka birge shi. To sai suka ce wannan izubin da kai ka samu wannan kuma yanzu daga ayar da ka fara wannan koda murya din ya rushe, saboda kira'a farkonta baya da alaka da karkanta. Inda kai kyakkyawan niyya kana da lada, inda kai mummunan niyya kuma baka da mai baka da lada. Amma sallah ko akhiruha murtabatun bi awwali, haka azmi akhiruhu murtabatun bi awwali. Saboda haka wannan da haka malamai suke lalrabewa. Idan kuma ya zanto aikin baka fare shi ba, da kana zaune baka da niyyar yi, sai kawai ka tashi ka yi shi domin wani, to wannan dama duk an yi ittifaki baka da ladan komai, baka da niyyar ka yi aikin, sai wani ya zo sai ka yi shi domin wani ko domin wasu, to wannan mutum baya da ladan komai a ciki. Kuma da dama ma malamai suke cewa musulmi baya da wannan dabi'a, wannan duk wanda ya wannan to ana jin tsoron irin wannan ya fitar da shi daga cikin musulunci, musamman idan wannan aikin ya zanto wajibi ne yin sa kamar sallah. Mutum baya yin sallah da kwata-kwata sai ga wadansu abokanansa sun zo, ko ya ga wani mutum da yake jin nauyinsa ya zo, ko wanda yake jin kunyansa ya zo, ko ya je bakunta sai ya tashi kawai ya sallah domin waɗannan kar su tuhumce shi cewa baya mai baya sallah. Amma su sai su shi ba ruwan shi da ita, to wannan akwai hatsarin ma mutum bai zo musulmi ba. Akwai jin tsoron sai karkashin fadin Allah ta'ala, man kana يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تصور هكا duk waɗannan hukuntun hukunci da waɗansu waɗanda ba su ba suna da alaƙa da wannan hadisi da muka karanta a halin yanzu. Kuma ina ganin anan ya kamata mu dakata tun da wannan ranar farko, ban so mu karanta hadisin da ya faɗe ba dama idan mun haɗa da muqaddima. Kuma wannan hadisin dama shi ne nake ganin mafi hadisin da zai samu dogon bayani, amma sauran hadisan za mu bi su a sama-sama don dai mu samu cikin kwanakin da neman alƙawalin yi mu ga mun sauke wannan littafi gaba ɗaya ba tare da dogon bayani ba. Wannan bayanin da kuka samu dogo sai a haƙuri da jin bayanin dogo, tunda mabuɗin littafin ne kawai abinda muka karanta da daidai. Allah shi ba mu lada a kai wanda muka yi kuskure, kuma Allah shi ya fi mana. Tambayar da yake dangane da maganan malamai da muka faɗa guda biyu, dangane da mutumin da yake cikin ibada, farko ya fari ibadarsa da kyakkyawan niyya, amma daga ƙarshe ko a tsakiyar ibadan sai riya ta shigo, shin wannan riya za ta rushe ibadar sa? Muka ce waɗansu malamai suka ce za ta rushe ibadar gaba ɗaya, waɗansu suka ce a'a ba za ta rushe ta ba, waccan kyakkyawan niyya ta farko ta riga ta ci gaban wannan riyan da ta faso. Waɗansu kuma suka kasa kashi biyu, suka ce idan ibada farkonta na da alaƙa da karshenta, ta yadda ba ka iya raba ka yi rabi, yanzu idan an jima ka je ka yi rabi, yanzu ta iya yiwuwa ka raba azumi gida biyu, ka faro shi da ka riga ka yi sahur kafin ketowar alfajir, to kuma wajen karfe 10 sai ka dan ajiye ka huta awa biyu, sannan kuma sai ka karasa sauran, kaga ba zai yiwu ba, ya rushe gaba ɗaya. Haka kuma sallah, baka iya raka'a biyu ga sallar da ake mata raka'a hudu, sai ka zauna ka huta ko ka cigaba da hirarka idan an jima ka karasa biyun, kaga ba zai yiwu ba. To shi ne ma'ana dukkan ibadar da farkonta ke da alaka da karshenta, suka ce to irin wannan in ka faro ka da kyakkyawan niyya a farko, riyar da za ta zo daga karshe ba za ta iya rusa ta ba. Amma duk ibadar da take farkonta baya da alaka da karshenta, kamar kira'an Qur'ani da muka buga misali, kamar haylala, kamar salatin annabi, kana cikin yi kai kadai kayi wani adadi mai yawa, karatun Qur'ani kayi kamar izubi, daga baya sai riya ta shigo cikinsa, to wancan na farkon ya yi kyau, wannan da riyan ta faso ya riga ya rushe, ka fahimta? To dan haka, amma abinda ka buga misali da shi na cewa idan mutum ya zo ya gama yayi rayuwa mai tsawo shekara 30 ko 40 yana cikin addinin da ba na musulunci ba, daga baya sai ya shiga musulunci, to a nuna shigansa na musulunci ya kankare masa wancan, wannan ba ya da alaka da waɗannan. Wancan akwai nufi ne akai karara, wannan ko babu nufi karara akai sai ijtihadi, ka fahimta? Maganar mutumin da ya zo ya shiga, wato ya tuba daga barnar da yake ta kafirci ya shiga musulunci, cewa in ya shiga musulunci ya kankare, wannan akwai nufi karara, Qur'ani da hadisi. Amma wancan ko babu nufi karara, dole ijtihadi ne ake, shi yasa malamai suka yi sabani. Ina fatan ka fahimta. Yawwa. Abu Hafs. Eh. Ah, kuskure ne. Ai Hafs ne wancan, wancan kuma Hafsa akwai ta'u ta'anis a ƙarshe. Hafsatu. Wannan kuma Hafs ka ga muzakkar ne, saboda haka kuskure ne a ce Abu Hafsa, wato yana da ya mai suna Hafsa, kuskure ne. Abu Hafs wato Hafs din a larabta zaki, ana ce masa baban zaki saboda jarumtakarsa, sai Umar al-Khattab. Na'am. wannan na taɓa faɗa a kwanakin baya ko cikin azumi ne, cewa idan mutum ya zo ya samu liman a raka'an ƙarshe har liman ya ɗago daga ruku'i, kai kuma ka shigo masallaci za ka yi wannan sallar, za ka yi niyya ka bi shi, a nan za ka yi niyyar yin sallar ka ne da kai kaɗai ka bi shi liman. Duk wannan yana cikin wa'inna ma li kulli imrin ma nawa, lokacin da ka bi shi ka tabbatar da ma ba ka samu komai ba, za a yi raka'a, za a yi mai, za a yi tahiyya ka tashi kuma ka kawo sallar ka cikakkiya. Yanzu nan abinda liman ya ɗauke maka shine ikama, ka amfana da bin liman da ababai guda biyu, abu na farko ya ɗauke maka ikama, abu na biyu kuma kana da lada na jam'i. Sallah dai baka riske ta ba, akwai bambanci tsakanin riskar sallah da riskan jam'i. Riskar sallah ba su yiwa a ce ka riske sallah sai ka riske wani adadin rak'o'i, ko da guda ɗaya ce, ko da ka same shi a cikin ruku'i a raka'an ƙarshe sai kai ruku'i ka bi shi, kana da wannan raka'ar. Idan ka tashi yanzu ka riske abu biyu, ka riske sallah ka riske jam'i, domin yanzu suko za ka yi kawai na abin da baka samu ba. Amma idan ya riga ya ɗago daga raka'an ƙarshe, ruku'i daga raka'an ƙarshe, yanzu kawai maganar sallah ta kubuce maka, amma jam'i bai kubuce maka ba. Wannan ko a tahiyya ka samu limami kabbara za ka yi ka shiga, kana da lada gwargwadon wannan abin da ka samu a ciki. Saboda annabi ya ce ma adraktum fasallu, ma adraktum, abinda duk kuka riska fasallu ku sallace shi. Kaga wannan ma din siga ce daga cikin siga ta umum, lafazi ne daga cikin lafazi na umum. Ko menene a cikin sallah kuka riska, ko da abin karshe ne ku sallace shi tare da liman. Haka annabi ya umarni, umarnin annabi ku ba abin sa a tafi. Wa in tuti'uhu tahtadu, lalle idan aka bi umarnin annabi akwai lada a ciki. Da haka Imam Ibn Hajar yake, ko me ka samu liman a ciki ka bi, idan aka yi sallama ka tashi ka kawo cikakkiyar sallar ka. Kuskure ne abin da wadansu suke sai su tsaya sai ai raka'an karshe, sai raka'an karshe sai su tsaya suna tsaye, in liman ya yi sallama kuma su zo su cika. Kun ki bin umarnin annabi, annabi ya ce ma adrakatum fasallu, kun ki sallatin ta. Sai dai kila mutum saboda ba su sani ba wannan asallahu an yatuba alayhi. Amma dai mafi abin da ya kamata shine ka zo ka bi idan ka samu limami a ciki. Ku zai an karsa yaban ba je ba har yanzu kan tambayar sa. Sai suka rabu da juna, idan suka rabu da juna wato ya kasance a su uku ne suka zo suka riski liman, ya riga ya dago daga ruku'i a raka'an karshe kamar yadda yake cewa shi sai ya bi liman, su kuma sauran da suka bi liman, wato da ya bi liman aka yi sallama sai ya tashi ya kawo abin da yake kansa na sallah, su kuma sai suka salamce, sai suka tashi suka sake jaddada sallar su, su biyu suka gabatar da daya ya musu limanci. Kai da ka bi da aka yi da liman ya sallama ka tashi da kanka ka ci gaba da sallar ka, ka fi su dacewa da daidai. Abinda aka yi su cewa ba a cewa wato ba su da sallah, sallar su ta yi, amma in sun shiga cikin makaruhanci, karhancin maimaita sallah a masallaci ne imami ratibi, wanda makaruhi ne kamar yadda hadisi da asarar sahaba suke nunawa da kuma maganganun magabata. Amma kai ko baka maimaita jam'i ba, jam'in da ka samu shi kai amfani da shi, saboda haka kai ka tafi kan hadisi ne, ma adrakatum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. To su kuma fasallu sun sallata kuma daga baya suka walwale sun shiga sun fita kenan. Saboda haka dai abin da ya kamata mutum ya yi daga lokacin da duk mutum ya riski limami a cikin kowane yanki na sallah liman ke cikin mutum ya bi, ina fata an fahimta. Allahu a'lam. Akwai tambayoyin rubuce ko daga kai sai mu bin rubuce. Kamar ya mai misali bambanci na juma'a da nan. Juma'a raka'a biyu ne. Baka samu juma'a ma ka samu jam'i. Ka fahimta? Ai mun ce riskan sallah da riskan jam'i da ba. Saboda haka ko ranar juma'a ne ka zo limami yana cikin attahiyatullahi, sai kai kabbara da niyyar azhar ka shiga ciki. Wa inna ma li kulli imrin ma nawa. Shi ya yi niyyar juma'a ya samu, kai zaka yi niyyar azhar ka shiga ciki. Yanzu ka riski jam'i, dan annabi ya ce ma adrakatum fasallu, to ka ko sallata ne. Ana yin sallama sai ka tashi ka fara kawai in ka guda hudu. Tunda asar na Abdullahi dan Mas'ud da yake cikin Abu Dawud da ya ruwaito a cewa dukkan mutumin da azhar ta kuma juma'a ta kuma ce masa sai sallaci azhar raka'a hudu, ba kamar yadda wadansu abin nan yan bid'a suke cewa a idan ita juma'a farilla ce ta wannan yinin, dan haka mutum na iya raka'a biyu ko shi kadai ne a gidansa, in yazo masallaci an gama kawai sai raka'a biyu a gida, kowa ko a rumfarsa da kasuwa ya raka'a biyu. To kaga wannan abin da zaka ce musu, yanzu a wannan mazhabin naku da ke cewa kowa ya raka'a biyu sa da inda ya ga dama, kenan ba zulubi ne masallaci masallacin, tunda farillan wannan yinin ce, kuma ba sharadin aje a yi ta cikin jama'a kafin ta yiwu, kowa na iya yi shi kadai, ashe zuwa masallaci bai zama dole ba, ashe sai in zo na a gida in yi ta ni da wa, ni da matana, mu zo na an gwamba a masallaci, kowane masallaci na kansa salawatu juma'a su kadai. Idan ko mutum ya faɗa haka ya tabbatar cewa ya saba shiryar da Annabi barsa haɓa ya kai, saboda haka ba a fahimtar addini da gaggawa a hankali yake ban al'amura da kuma bincike da kuma natsuwa. Idan ya kama matsala za ka sa ka yi bincike na shekara guda, kai bincike na shekara guda ka kai zuwa ga sakamako tabbatacce, ya fi ka yi gaggawa ka zo ka faɗa abu kuma daga baya ka zo ka kasa warwarewa, saboda illar da shaitan ke wa mutum sai ya zuga ka ce magana cikin tauri. To kuma da an ɗan yi tafiya sa gano kuskure ka faɗa, to sai ka ji tsoron ka zo ka dawo ka ce jama'a na yi kuskure abin da na faɗa, kai da kanka ka san kuskure ne, amma wai tunda ka riga ka faɗa a da magana ta zama zaren gunu ba ta komawa, to sai a tafi akan haka ai tarjuma da kai cewa dai lalle haka za a yi. To saboda haka nake nasihantar ƴan uwa masu karantarwa da wa'azi, mu daina yin gaggawa kan waɗansu al'amura ba tare da mun tantance ba, ko waɗanda suke tasirantuwa da rubuce-rubucen waɗansu malamai a wanda suke da irin wannan fatawoyin cewa mutum ya yi juma'a shi kaɗai, mace ma ta yi juma'a ita kaɗai. Ya kamata duk mutum ya kiyaye wannan, ya bi dai shiryar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa a kai. Na'am.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ka san malam mai tambaya ke cewa ya tabbata a hadisi duk sai abu liman ya yi kafin ma mutu, kamar inda ya ce idan amman imamu fa amin, ya ce shin za a jira ne sai liman ya ce amin kafin ma mutu faɗa, ko ku za su iya faɗa tare, ko ku in bai faɗa ba su ba za su yi ba?
Wannan tabbatacce ne har a cikin sahih Bukhari, idza ammana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin, duk wanda amin din sa ta dace da amin din mala'iku za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. To wannan tambaya shine shin sai liman ya ce amin ne sannan ma mu za su ce amin? Kiskir al-amri sai liman ya faɗa, tunda shine abin da nassin hadisin Annabi ya nuna, idza ammana al-imama fa amin, ba daga liman ya ce wala dallin din jama'a za su ce amin ba, sai liman ya fara faɗan amin. Sai dai abinda malamai suka ce in ya fara a koda bai kai min din ba, ya dai riga ku faɗin alhamza din nan, to sai ku kuma ku ci gaba da amin a bayansa, babu komai. Idza ammana al-imama fa amin, ma'ana idan liman ya furci da lafazin alhamza din cikin amin ya kai ƙarshe, bai kai ƙarshe ba, kuma mu ku faro amin, amma ku riga yi shi wannan to kuskure ne. Wannan shine abin da Sheikh Nasiruddin Albani ce kuskuren da duniyar musulunci kusan ta yi tarayya a kai, yace ba garin da ya jefa ce sai ya samu jama'a akan wannan kuskure. Yayi bayani mai tsawo akai kan wannan matsala a cikin wani kansa din sa na fatawa. Wato kai ta babban da mutane waɗansu duk ba su sani ba, abinda mutum bai sani ba da shari'a ba ta kama shi akai, amma inda aka sani ko yaya sai ai kokarin bin sunna. Na'am. To Allah shi ya muka mana jama'a dai sun ji, sai liman ya ce amin sannan za ku ce amin, sai liman ya fara a sannan kuma mamu za su fara su kuma daga baya. Ci gaba.
Mai tambaya ta gaba ne, to hadisi ya nuna za a dage kafan wando idan sawo, to ya hannun riga?
Hannun riga bai iyakance maka ba, illa iyaka kai ma kanka ka san ai cewa ba zai dace da kai ba ka saki hannun rigar ka ya wuce abin nan, kai kanka ba za ka ji daɗi ba. Amma abin da shirya ce magana tufafi ta fuskar kafa ne ba ta fuskar hannu ba.
Mutum ba ka gizo ke ta an masa haihuwa ne sai ya dace da ranar babban sallah, kuma ragonsa guda wanne zai gabatar a ciki? Zai yankawa ɗansa suna ne ko zai yanka layya?
Zai yankawa ɗansa ragon suna ne ta kafin layya, domin layya duk gaba ɗaya ko da ke akwai malaman da suke fatawa da wajibcin ta, amma dai gaskiya dalilai na shari'a duk sun nuna layya mustahabi ce ba wajibi ba. Da haka Imam al-Bukhari ma a cikin kitabul abahi yace babu sunniyat babu sunnatil udhiyya, babun da yake magana kan cewa ita layya sunna ce wata kai wajibi ba, amma da dama daga cikin malamai suna ganin ragon suna kamar abin nan ne. ma'ana wancan dai akwai haƙƙin wani a ciki shine jaririn, wannan kuma naka ne ka gada haƙƙinka, saboda haka gabatar da wancan wanda yake mai haƙƙin jariri a ciki ya fi ƙarfi sama da gabatar da wannan wanda yake babu haƙƙin kowa. Ina fata an fahimta. Saboda haka zaka gabatar da abin nan. Amma zabin malaman da suke ganin ayyuka guda biyu wanda suke iri daya kuma suka yi tarayya lokaci guda, in kai musu niyya daya ta wadatar su, kuma suna ganin in kai niyya shikin kai niyya daya ta zama layya, ta zama mai, ta zama hakika. Ragon suna da wannan duka sai ta yi gaba daya. Haka waɗansu malaman suka ce, kamar malaman da suke bada fatawan cewa mace ce take da jinin al'ada, ko kuma mace ce miji ya kusance ta, da miji ya kusance ta kafin ta kai ga yin wanka kuma sai jinin al'ada ya zo mata, bata yi wankan janaba ba, ga al'ada ta zo mata. Idan jinin al'ada yake mata, shin za ta yi wanka biyu ne, na janaba daban na kuma daukewa jinin al'ada daban, ko kuma za ta yi niyya daya kai wanka, za ta yi niyya biyu ta yi wanka daya ya wadatar? Wadan suka ce niyya ɗaya ta wadatar, tunda siffar wanka iri ɗaya ne, idan ta yi niyya guda sai ta yi wanka ɗaya ta riga ta ɗauke mata gaba ɗaya. Wadan suka ce sai ta yi wancan daban ta zo ta yi wannan daban. To idan mun mu irin wadancan da farko nan suka ce idan aka yi wanka ɗaya ya wadatar, kaga nan gurin ma da laye da mai da ragon suna ɗi ya wadatar. Amma gaskiya duk kowanne dai makamashin sa wannan hadisin suka ce innamal a'malu binniyat, suka ce muqabalatul jam'i bil jam'i taktabul qismata ahadan. Annabi ya ce al-a'mal, sai kuma ya ce an-niyyat. Al-a'mal jam'i ne na amal, an-niyyat jam'i ne na niyya. Idan kullu amalin lahu niyya, kullu amalin lahu niyya. Ayyuka guda biyu suka haɗu, kowanne aiki ne mai zaman kansa da niyyarsa daban, sai ka yi shi ki kaɗai. Ina fata an fahimta. Su kuma waɗannan suka ƙarasa gaba suka ce wa innama li kulli imri'in ma nawa. Na yi niyyar abu guda biyu lokaci guda to ta yi. Duk da wannan ijtihadi ne na malaka. Allahu a'lam.
Na tambaya ta da zai ke cewa shi ne limami a masallacin unguwarsu, to sai wa jama'a fatawa kan cewa yin addu'a a cikin sajada ya inganta, sai ba su gamsu ba. To shi ne ya gayyato jama'ar, wasu daga cikin jama'ar zuwa masallaci yanzu don malam ya bayani dangane da addu'a cikin sajada.
Addu'a a cikin sujada ai shine abin da yafi kowanne, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace halin da dan adam ke kasancewa mafi kusanci da Ubangiji shine halin sujada. Sai yace fa kamilun an yustajaba lakum, ya dace in kun roki Allah a lokacin an samu ku sama da kowane lokaci. Lokacin da goshinka da hancinka kake kan kasa, to wannan shine hali na nuna kaskantuwa ga Ubangijinka, kana nuna kaskancinka, kana nuna shi buwa ya sarkantanta su, dan duk duniya ba wanda kake wa haka sai. To saboda kayi hakan sai ka dace in kayi addu'a ansa, haka hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna. Kuma Annabi yana yin addu'o'i daban-daban sun tabbata. Akwai wanda sun danganci tasbihi ne, du'a wa ibada ne kadai, akwai wanda sun danganci kuma du'a wa mas'ala ne, akwai wanda sun hada guda biyu. Mafi ingancin abin da Annabi yake shine abin da Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Aisha. Yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma astirni. Kaga subhanaka allahumma wa bihamdika, wannan duk du'a wa ibada ne. Allahumma gfir li, wannan ko menene? Du'a'u mas'ala. Duk ya hada su wuri guda. Aisha ta ce Annabi yana yawaita wannan a cikin sallarsa. Sai ta ce ya ta'awwalul Qur'ana, kamar yana fassara Qur'ani ne a aikace. Da Allah ya saukar masa cewa idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sai ta ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika, shine sai ce subhanaka allahumma wa bihamdika, da yake wastaghfirhu shine sai ce allahumma ighfir li. Aisha ta ce ya ta'awwal alqur'ana, yana fassara qur'ani ke. Mafi ingancin abin da aka rawaito dan Bukhari da Muslim duk sun rawaito wannan hadisi na Aisha. To kaga wannan a cikin sujuda ne Annabi ke yin wannan, ba a wani wuri ba. Akwai kuma addu'o'i daban-daban. Sheikh Nasiruddin Albani ya tattara su cikin littafin sa Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha, irin addu'o'i da Annabi ke nau'i daban-daban a cikin sujada. Dan haka dai sujada hali ne da dan uwa ya kamata ka nace kwarai da gaske wajen roƙon Allah bukatunka. Kuma kamar yadda Annabi ya faɗa fa kamilun an yustajaba lakum, lalle ya dace a ansa muku. Fa'idar addu'a ko a cikin sallah ko a wajen sallah shine kayi ta da larabci, tunda larabci shine harshen da musulunci ya zabar ma ƴaƴansu su rinka amfani da shi. Sai fa in ba su iya ba, to sai su yi yaran da suka saba. amma malamai na da irin su Ahmad bin Hanbal, irin su Sufyan, irin su Suwayi, suna cewa in mutane guda biyu suka haɗu suna jin larabci, amma sai suka yi magana da wani yare daban ba larabci ba, to sun aikata makruhi. Da kaidar malaman da magana wannan ta harshe sai yau da gobe larabci za ka yi, sai fa in baka iya ba to kuma sai ka yi ta yin yarenka. Saboda shi larabci rayuwarsa shi ne abin da yake da alaka da rayuwar addininka, tunda an saukar da Qur'ani da harshen larabci, hadisan annabi duk da larabci suke. To iya shi ne zai taimaka ma wajen fahimtar addininka cikin ruwan sanyi, saboda yana da alaka da addininka, sai aka matsa ko ta halin kaka mutum ya samu ya iya shi. Tunda da muke koyon waɗansu yaruka daban don saboda sana'a, mu koyi Turanci, mu koyi Faransanci, mu koyi sauran yare, mai cin kasuwar ƙauye sai ga ya saba da yaren mutanen ƙauyen ko da ba mutanen yarensa ba ne, yau da gobe kawai don saboda gari da kwabo, saboda a sa bakwai ta zama goma, mutum ya iya wannan yaren na ƙauye, ga wanda zaka shiga aljanna ka ji koya. Saboda haka muke kwaɗaitar da 'yan uwa da kira gare su zuwa ga ƙoƙari wajen koyon yaren harshen Larabci. Kuma babu wahala in ka sa kanka, duk abin da ka gaya maka wahala ba ka sa kanka ba ne ba, abin da duk ka sa kanka to ba zai zame maka da wahala ba, dai himmar cikin zuciya da niyyarka ita za ta taimaka maka wajen ka iya kowane irin abu da ka sa gaba. Amma dama in ka ɗauki abin a matsayi na biyu ko na uku, to dama babu yanda za a yi ka iya shi, ka ɗauka cewa sai ka gama komai ka rasa aikin yi to sannan ka ce za ka yi, to sai zamanto babu yanda za a yi ka iya shi. Amma ka sa shi a cikin ajandarka ta yini, a kowane yini yadda ka san zaka ci zaka sha, haka ka san zaka dauki littafin bari wa biba ko larabi, ka sa wannan zaka iya. Amma in baka sa wannan babu yanda za ka iya. To saboda haka idan mutum yana jin larabci, so ake dukkan addu'ar da zai ko a cikin sallah ko a wajen sallah, to yayi ta larabci. In mutum baya iya jin larabci ko yana jin larabcin kadan, bukatunsa ba zai iya shiga da su ba cikin larabcin, larabcinsa bai taka kara ba ballanta na kariya shi, to sai ya roki Allah da yarensa, domin rahmar Allah ta yalwaci kowa da kowa, ba a haramtawa waɗansu saboda uzurin da yake ba, wato saboda dalilin da yake ba laifinsa ba, rashin jin larabcinsa ba laifinsa ba ne, in ba yarensa ba ne larabci, sai fa inda ya girma ya ci koya to shi ne yake zama laifinsa. Duk da haka ba a haramta maka yin addu'a ka roki Allah da yarenka, ko da a cikin sallah ne ka roki Allah da yarenka, ko ba komai a kanka sallar ka tana nan. Ana yin rakatan alfajir ga wanda ya zo masallaci ya riga an tayar da sallan asuba, to dama ba zai tsaya ya rakatan alfajir ba, saboda annabi ce za ku kimanta salatu fala salata illa almaktuba, idan an riga an tayar da sallah ta farilla to babu wata sallah kuma da za a yi din, in an yi ikama dole sai ta farillan nan, wani ba zai shigilta da sallan nafila ba. Dan haka a nan gurin sai ka kyale rakatan alfajir ka bi liman ku yi sallan asuba, idan an gama sallan asuba ya halatta ka tashi ka yi rakatan alfajir ɗinka a lokacin nan. Amma inda karhanci yake ka tashi ka yi wata nafila da ba ta da dalili bayan sallan asuba kafin ketowar rana, wannan makaruhi ne, yin nafilolin da ake kira annawafilul mutlaka, nafilolin da ba su da wani dalili, sakakkun nafiloli ba za ka yi su ba. Amma in nafila tana da dalili kamar rakatan alfajr ta ku ce ma ka zo ka samu an fara sallah masallaci, to ana gama sallan farilla sai ka tashi kai, saboda hadisi ya tabbata wani bawan Allah ya tashi yana yin rakatan alfajr bayan kama sallan asubahi, sai da gama annabi tambaye shi me kai yace a na zo masallaci an fara sallan asuba na shiga sallah, yanzu kuma da gama shine nake rama rakatan alfajr, sai annabi ya kyale shi bai tsawatar masa ba, wannan sai ganto sunna ce ta taririya, mutum ya iya rakatan alfajr idan ta ku ce masa, an gane ko? Idan ko aka riga aka fara, mutum ya riga ya fara rakatan alfajr bai karasa ba, an kuma fara ikama a masallaci, ka yi raka daya baka yi ta biyu ba, ko ka shiga sallar yanzu-yanzun nan ga kuma ikama an fara, to ya ya kamata ka yi? Kai waɗansu malaman suka ce mafi kyau shi ne wato ainihin in akwai lokacin da ka iya karasa wannan sallar har ka riski limami a raka'an farko ba tare da raka'an nan ta kubuce maka ba ta farko, to tsarasa nafilar ka ka zo ka riski limami. Amma in ka san cewa ba, in ka ce za ka tsarasa wannan nafila a raka'an farko na iya kubuce maka ko wani abu na sallah ya kubuce maka, to abin da ya fi ka kyale wannan nafila ka yanke ta ka je ka shiga cikin sallan farilla tare da limami. An gane ku? Wannan maganan farko kenan, wanda suka ce in ka iya riska to ka riska, in gobe za ka iya riska baka hakura ka yanke sallar. me ya madogaran ku suka ce abin da ya sa muku. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.